sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da daren Talata 15 ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. Da farko dai ga kadin labarai. A Najeriya za ku ji cewa yayin da zaben kasar ke ƙara karatowa wanda za a yi a wata mai kamawa, yanzu haka wani bangare na kungiyar Izala a kasar ya bayyana dan takarar shugaban kasar da zai mara wa baya, yayin da ɗaya bangaren kungiyar ke cewa
mu kuma inda muke sai sati biyu kafin a yi zaɓe ne muka zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi. To kaga mu yanda mu muke gudanar da al'amarin mu
yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yaya kuke kallon wannan lamari? Kamar kullum lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan muna tafe da labarin wasanni, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otel da ofishi da ke babban birnin ƙasar Kenya, harin da ya sanadiyar jikkatan mutane da ba a san adadinsu ba. Harin da aka kai a otel ɗin mai suna Dusit D2 Hotel na birnin Nairobi ya faru ne ranar Talatan nan da misalin ƙarfe 3:30 na rana. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji ƙarar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga. Kafofin yaɗa labarai a ƙasar ta Kenya sun ce mutane da yawa sun mutu a wannan hari da aka kai, amma hukumomi ba su ce komai ba akan wannan ikirari. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wani sabon ayarin baƙin haure ya taso daga ƙasar Honduras, alama ce da ke ƙara nuna muhimmancin buƙatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana ayarin shiga ƙasar. Wannan babban ayari daga Honduras ya doshi kudancin iyakarmu, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wannan takaddama ta gina katanga ta haifar da jayayya tsakanin Trump da 'yan Democrat da ke majalisar dokoki, lamarin da ya kai ya dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. Aƙalla ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 ne ba sa aiki ko kuma suna aiki ba tare da an biya su albashi ba. A yau Talata, William Barr, wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai naɗa a muƙamin Attorney General, ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a Rasha a kan katsalandan ɗin siyasa. Barr ya kuma nuna rashin gamsuwarsa da ikirarin da shugaba Trump ke yi na cewa kwamitin binciken alaƙar muƙarrabansa da hukumomin Rasha bita da ƙullin siyasa ne. Barr ya bayyana hakan ne a gaban kwamitin Majalisar Dattawan Amurka yayin da ake mai tambayoyi akan ƙoƙarin da ake na tantance shi a matsayin wanda zai cike gurbin Attorney General ɗin Amurka. Wasu alƙalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a taƙaice sun wanke tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo daga laifukan yaƙin da ake zarginsa da shi, laifukan da ke da nasaba da munanan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010 da ya sanadiyar saukarsa daga karagar mulki. Masu goyon bayan Gbagbo sun yi sowa da murna yau Talata a lokacin da alƙali Kuno Turfesa ya sanar da hukuncin akan tsohon shugaban ɗan shekara 73 da haihuwa da kuma Charles Goodey babban hadiminsa kuma tsohon ministan matasan ƙasar. Professor ya ce yawancin alƙalan sun bayyana cewa masu gabatar da ƙara sun kasa iya gabatar da ƙwararan hujjoji akan waɗanda suke zargi. Fiye da mutane 300,000 aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar 2010 da farkon shekarar 2011 a lokacin da Gbagbo ya ki amincewa da cewa Alassane Ouattara ne ya lashe zaben babban abokin hamayyarsa wato shugaban ƙasa mai ci na yanzu. A halin da ake ciki kuma komai ya tsaya cik a Harare, babban birnin ƙasar Zimbabwe, yau Talata, sakamakon zanga-zangar da ake yi saboda ƙaruwar farashin mai wadda ta yi muni. Rahotanni sun ce ba kowa akan titin birnin, inda aka rufe kasuwanni, bankuna da makarantu bayan da ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar ta yi yajin aikin kwanaki 3 don nuna adawa da tabbarbarewar tattalin arzikin ƙasar. A jiya Litinin an kashe mutane da yawa a lokacin da 'yan sanda a Harare da Bulawayo, birni na biyu mafi girma a Zimbabwe, suka harba wa masu zanga-zanga da suka yi ta jifa da duwatsu suna ƙona tayoyi da toshe hanyoyi.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a daidai lokacin da ake haramar zaɓe a Najeriya, yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai bayan da ƙungiyoyin addinai suka fara bayyana waɗanda za su marawa baya a cikin 'yan takarar shugaban ƙasa. Batun da ya so ma janyo cece-kuce a ƙasar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, yanzu haka wani ɓangare na ƙungiyar Izala ya nuna goyon bayansa ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa, yayin da ɗaya ɓangaren ke cewa bai kai ga yanke hukuncin wanda zai zaɓa ba. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Yanzu haka wannan nuna goyon baya ga ɗan takarar jam'iyyar APC kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ƙungiyar Izala ta yi na cewa shi ne ɗan takarar da za a zaɓa a zaɓen da ke tafe. Tuni wannan batu ya sama samun martani daga wani ɓangare na ƙungiyar da kuma masana. Tun farko shugaban ƙungiyar Izala ɓangaren Kaduna Sheikh Abdullahi Balalau azanta wasu da manema labarai a Yola Jimkani da kammala wani taro da suka yi ya ko ba da fatawar a zaɓi shugaba Buhari.
Jihohi kusan 36 cikin jihohi 37 na wannan ƙasa suka halarci wannan taro. Duk mun lura da halin da ƙasa yake ciki cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya, a kuma yi mishi addu'a Allah ya ƙara riƙe hannunsa ya mishi jagora, domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacin sa. To ba zai yiwu abin ya dore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi. Ra'ayi ne irin namu kuma fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba, ba ma mu kaɗai ba, ai akwai ƙungiyoyin kristoci da abin da ya kamata haka sukan fito su ce ga matsaya da suka ɗauka, ba wanda ya taɓa cewa don me suka ɗauki wannan matsaya. To ma ƙungiyoyi ne na addini kuma suna da ra'ayinsu, kuma sun faɗi ra'ayinsu saboda ra'ayin suna gare su. Da haka mu ma da sauran wasu ƙungiyoyin addini ana iya samun wani ƙungiya cikin ƙungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi su ba su gamsu da shi ba, su ma suna da ra'ayi su faɗi ra'ayinsu, amma mu dai mun tsaya kan ra'ayin.
To sai dai kuma da alamu yanzu haka wannan fatawa ta su Balalau ya fi so ma jawo cece-kuce, inda ɗaya ɓangaren Izala a Najeriya wato ɓangaren ji suka ce ma ba da yawunsu ba. Sheikh Nasir Abdulmuhi ya ce duk da cewa suna goyon bayan shugaba na gari, to amma ko ba su kai ga ɗaukan wannan mataki a yanzu ba. Sheikh Abdulmuhi, wanda ya bayyana dalilan da suka sa ɓangaren su Balalau ke nuna goyon baya a yanzu, ya ce ai bai kamata ake musu ɗibar karamar haukaciya ba.
Sun yi abunsu, sun yi kira sunan Izala ka tunda suna da wata za a ce ba da tunda ba ta ƙungiyar da suke da ita sai ita kamar ya ka tambaya ba su ga matsalarsu, amma sun ga tafiyar nan su ma gane a ce su ma sun ba da goyon baya da kaza da kaza, su da ba su yi shi ba janatan suka yi. Daga rigingimu suka taso suka gaba a sarki sai Allah shi ne suka dawo. To yanzu suna so an ci akwai wasu rigingimu a kansu, to aƙalla dai kowa komai su sha da ƙarari, shi ne ya suka ce su ma suna tare da gwamnati. To kaga magana su ce wannan da suka yi, mu kuma inda muke sesa TV kafin a yi zaɓe ne mukan zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi. To kaga mu yanda mu muke gudanar da al'amarin mu kenan.
Duk da cewa Najeriya ƙasa ce ta sekulanci, wato ai ba ruwanta da addini, to amma ko a zaɓen shekara 2015 wasu kungiyoyin addini a ƙasar sun ko nuna irin wannan goyon baya. Batun da masana irin su Bari Sason da Joshua Wigar ke maganin fa akwai abun dubawa.
Alal hakika Malam Ibrahim, a gaskiya ba daidai bane a ce kungiyoyin addinai su fito karara wai suna bayar da goyon bayan su ma wani dan takara a siyasa. Idan aka tuna a baya akwai kungiyan nan na Kristoci wato Kan, wanda lokacin Goodluck Jonathan suka fito suka ce suna mara Goodluck Jonathan baya, mutanen al'umma Najeriya suka yi ta suka nuna rashin jin daɗi da goyon baya na wannan fitowa karara. Kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu akan siyasa da goyon baya. To kaga yanzu kuma an dawo an manta yanda aka yi ta aka kushe Kan, yanzu kungiyar Izala ta fito ta ce magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi shugaban Muhammadu Buhari. To kaga gaskiya wannan ba daidai bane. Shugabannin bangarorin addinai da ko kungiyoyin addinai ya kamata su natsu su san iyakan inda za su je da kuma iyakan shigansu siyasa. Idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka hada kanka da siyasa, to lalle taimakawa kanka ka bar zancen addini, shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini ka shiga siyasa tundum. A san kai dan siyasa ne ba shugaban kungiyar addini ba.
Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda dambarwar siyasar Najeriya za ta kaya. Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To kamar yadda aka ji a cikin shirin namu na yanzu, yau za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa dan takara bayan a zabe mai zuwa. Kafin nan mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
Allah di ko ka ba wa wa ban din ta kanan ali ga ga di wale ga la la ayan da na so maza fagul za inje na zamma ko ga ta ya gidi akauna guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima Odona alhaji Hamza da sheda da hinana da kota ina bada di kamana kundulu mamma na sanyo alhaji kanshi da sheda tuke tando mai kanu mai saje sanye da amba ture posta da sheda bawa na posta wa anda ke gasa kanfe to kaji shabiyu dai dai ba so halin baban du ta in ya ha bi sa hai ya kanan alige da da je kale kan da da kai ko di da tuwa abin jin diwa wanda la in da kinci ta kwana da yunwa mbawa kuma kuma ka kwana ci ne ya fana bai ba ci ba kanan alige da da je bale ka tere an san la ci ne ya fana bai ba ci ba kanan alige da da je bale ka tere mbawa nan la la ba kan alira ki ature kan kanan manya
kamar su
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna, wa muke da shi a kan layi?
Assalamu alaikum, sunana Dahiru, sakatare unguwar Katsina kuma ke Igabi local government Kaduna Nigeria.
To malam Dahiru, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau?
To lalle na ji matakin da kungiyar Izana Television ta dauka, to gaskiya tsakani da Allah ni zan ba ta shawara ne. A matsayinsu na bangare na addini na malamai a ƙasa, bai kamata su dinga daukar wani sashi ba su bar wani sashi. Domin ya kamata su malamai ya kamata su daina magana akan siyasa, ya kamata su tsaya a matsayinsu na malamai, su tsaya a da'awa, su dinga kiran mutane akan addinin musulunci. Da fatan za a tashi lafiya. Dahiru, sakatare unguwar Katsina.
To mun gode malam Dahiru. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi, wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Ana magana da Malam Timothy ne daga Gumo a Toro.
Malam wa?
Timothy Bulus daga Gumo Toro.
Ok, to menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To alhamdulillah, gaskiya al'amarin yana da dan wuya. Gaskiya abinda nake so in ba da shawara ga malaman addini, gaskiya a yi takasantsan wajen ba da ra'ayi na siyasa. Inda a tsaya amma gwamnati addu'a a mata addu'a kawai, amma shigar da al'amuran siyasa irin al'amura irin wannan gaskiya yana kara tabarbarewa kasa, sai ka ga ana samun rarrabuwa a cikin al'amuran kasa. Malaman a tsaya a yi addu'a kawai ma gwamnati, Allah ya ba mu mai rabo sa'a. Ina ga wannan shi zai taimaka. Daga Timothy Bulus Umau Toro, local government Bauchi state.
To Timothy, mun gode. Daga jihar Bauchi, bari mu leƙa jihar Jigawa, wa muke da shi daga Jigawa?
Muna gaya da Alhaji Usman Kadira.
To Alhaji Usman, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Wannan maulayin da aka yi, wanda suka yi wannan daidai ne, saboda a yi a cikin ya manta ne ba lokacin yakin gob da yake cewa a yi addu'a. Allah baya karɓar addu'an talaka, inda Allah yana karɓar addu'an talaka da Iraki, da Amerika ba za ta ci Iraki da yaki ba, ya manta ne?
Kaga ai, yau muna magana, ka sauka daga kan layin mu, muna magana ne akan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wani dan takara bayan zabe mai zuwa.
Okay, ya hakan kan ba daidai bane.
To shine maudu'in da muke, menene ra'ayinka dangane da wannan? To mun rasa wannan layi. To yanzu bari mu leƙa jihar Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Kebbi Alhaji Awal. To menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu?
To ra'ayina dai, ina jin kowane bangare da ya kuskure ba.
Kamar yaya kenan?
Yawwa, da farko ya kamata mu lura cewa babu wani sashi na kundin Najeriya ya hana wata kungiya ta bayyana ra'ayinta game da duk wani ɗan takara da ya fito. Kuma su kungiyoyin nan ko shugabannin dukansu 'yan Najeriya ne. Kuma sa da ƴanci su bayyana ra'ayinsu kamar yadda kowane ɗan siyasa ko kuma kowane ɗan ƙasa yake da daman ya bayyana ra'ayinsa.
To mun gode Alhaji Awal. Yanzu daga jihar Kebbi, bari mu leƙa jihar Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Mu wa alaikum salam, da wa muke magana?
Suna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu?
Ina lura da mutane, ka san su al'umma ne, ina ganin kamar idan aka yi magana ba wasu ba su da hanyar za su rika wulaƙanta malamai ko kuma su zagi malamai akan wannan irin wannan abin da ke kawowa. yanzu su Sheikh Balalau da suka yi wannan magana yanzu mai laifin su ai a nan Kaduna ba akwai Dr. Ahmad Gumi shi ma kuma kage magana akan cewa ga wanda zai zaba shi su san baye magana akan wanda zai zaba to dan haka su su Balalau da suka yi magana cewa a zabi Buhari ai kaga ba laifi bane ya kamata mutane su rika tsayawa jinna Kaduna sai zan zagi malamai shi malami in aka ce wai cire hannun shi a cikin siyasa ba yawa ba malami adalci ba da haka ni abin nake gani wannan wani nau'i ne wasu za su fito da shi domin su zagi malamai amma kowa yana da ra'ayin shi ra'ayin shi ne shi ma bangaren da suka ce wai ga wanda za su zaba ra'ayin shi da haka mutane shafa kansu ma abin nan malamai magadan annabawa ne a daina spirit
to mun gode daga jihar Kaduna bari mu leka jihar Borno wai muke da shi daga jihar Borno hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wai muke magana daga jihar Borno
daga da Malam Ibrahim daga jihar Borno local government bill
to Malam Ibrahim menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu na yau
to a gaskiya tsakani da Allah kam malamai ba da malamai da sarakuna kam bai kamata su fito su nuna karara ga wanda suke bi ba
saboda me
mutuncin su ne zai zube a idon jama'a yau masu nuna hanya ne na bi mai kyau amma suka zo suka dawo cikin talaka kuma suna yin siyasa ai kaga talaka za su raina su
to Malam Ibrahim mun gode daga jihar Borno yanzu bari mu leka jihar Niger
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba
to Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka
to gaskiya ni ra'ayina a yau game da ainihin waɗannan malamai da suke wannan cece ku ke tsakaninsu na farko dai suna zubar da kansu mutunci ne kuma sannan suna zubar da ainihin darajar ne da Allah ya ba su sannan na biyu ainihin shi wannan Atiku da suke bani akan shi su suna fada cewa Atiku ba su ne suka fara rusa mana wannan ainihin Najeriya abin ga bangaren mu na arewa
Malam muna magana ne akan maudu'in yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa dan takara bayan a zabe mai zuwa
to ni
ba wai muna magana
na farko kenan kuna zubar da kansu mutunci ne bai kamata aje suna cece ku ce tsakanin su ba su aya su hada kansu wanda zai tantance a tsakani kawai sai zabe shi amma ban san wanda ke zan kaga wannan zai tsara ba kawo nan ainihin jahilai ne wanda ba san ko ba a kasa
to mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu daga jihar Niger bari mu leka jihar Borno wa muke da shi daga jihar Borno
jama'a assalamu alaikum kuna magana da Kalama mai alƙari daga Borno
muna magana da wa
da Kalama Muhammad Alkari Kalama
okay to muna jin muna sauraron ka menene ra'ayinka
wato na ji ra'ayin mutane da yawa abin da yake faruwa shine shi Sheikh Balalau yayi magana ne akan ya bada goyon baya kan Buhari akan ayyukan da yayi shi kuma wancan gefen suna magana ne akan cewa wai shi Atiku ya gina masallaci to masallacin da ya gina da wani kudi ya gina ba kudin jin da ya sata bane ya gina da shi ai mutane ya kamata su dinga fahimtar cewa abinda su suke fada wannan goyon ban ra'ayi ne mu kuma muna bin ra'ayin abinda su mutane ke fada Buhari wannan yake da goyon baya mutane Borno yana mutanen Najeriya suna da yawa saboda haka shi yayi magana mai kyau akan cewa mutum fa yana so ya saki kudi ne ya gina masallacin da yake da masallaci wajen dare ya gina din ya kamata mutane su ringa fahimtar abinda ake magana kafin su ringa korafi a kai
Malam Muhammad muna magana ne akan ya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa wani dan takara bayan a zabe mai zuwa tsakanin su muke so ku ba mu ra'ayinku ba wai
ra'ayin takara ba ra'ayin mu dai mun ji darin abin da Sheikh Balalau ya faɗa mu dai muna maganan da yayi mana dare saboda shi Buhari ba satan kudi zai gina masallatai ba shine kawai ra'ayin mu
to mun gode Malam Muhammad daga jihar Borno har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka to yanzu mun sami kira daga Kaduna wai muke da shi daga jihar Kaduna
to assalamu alaikum warahmatullahi sunana Abdullahi Musa Sogiji wanda ko da yaushe ina nan babula na Abba Plaza kasuwar birnin Kaduna Najeriya
to Abdullahi Sogiji menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i
a hakika game da wannan maudu'i ne yau game da shigan wato malamai cikin wato wannan dambarwa na siyasa to ai ni ana tunanin tsakani da Allah ba ma yi ma wayannan malamai adalci domin su ƴan Najeriya ne kuma ban ga wani doka da ya hana cewa wai malamai kar su sa bakin su a maganar siyasa ba. Kuma idan muka dauki abubuwan da ke faruwa a zaben mu, za ka ga cewa akwai wasu daga cikin addinan da kwaro-kwaro a wurin da suke bauta ake tallata cewa ku zabuwa ne kar ku zabuwa ne. To ina dalilin wai malaman mu dan sun dan sa baki ba wai shigowa suka yi suka fito cikin campaign ba, a shawarwari suke bayarwa kuma sun ba da nasu dalilan. Yana da kyau al'umma musulmai yana da mita kasantsan musamman waɗanda suke zagin malamai. Malamai suna da daraja da martaba idan da duniya. Ko menene malami yayi ka duba alkhairan da yake faɗa, amma ku fito kwaro-kwaro kuna zagin malamai wannan ba daidai bane. Ubangiji Allah ya sa mu gyara.
To amin.
Ina Musa Sogiji daga Baban Lana Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Najeriya.
To mun gode Abdullahi. So daga jihar Kaduna yanzu bari mu leka jihar Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Sunana Awal Abdullahi daga Kasin Madani.
To Awal, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i?
To alhamdulillah, gaskiya ne ra'ayina game da wannan kece-kuce da ake ta fama. Su dai malamai da izala suna da ra'ayinsu kamar yadda sauran jama'a suka faɗa. Su ƴan ƙasa ne za su bayyana ra'ayinsu. Kuma su mu jama'an ƙasa ya kamata kowa ya yi la'akari da cewa wannan fa ƴancinmu ne. Idan lokacin zaɓe ya zo, kowa ya je ya zaɓi wanda yake so. Wanda ka ga ya maka ka zaɓa, wanda ya mun na je na zaɓa. Ra'ayi na kenan. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku sa'a.
To amin, mun gode Awal kafin ma daki. Yanzu daga jihar Bauchi bari mu koma jihar Borno. Wa muke da shi daga Borno?
Mun Salisu mai shayi ne a Dalar Cross a cikin Maiduguri, Gomari Airport, dan mutanen Birnin Kudu, Zarena.
To Malam Salisu, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i?
Ra'ayina abinda shi Malam Balalau ya yi a ƙarƙashin ƙungiyar su ya yi laifi ba ni a fahimta ta, saboda su malamai da suke kiran mu cewa mu yi kaza mu bar kaza shi ne daidai, don sun zaɓa mana cewa mu bi shugaba kaza shi ne zai kai mu tudun mun tsira. Ni ban ga laifinsu ba.
To Malam Salisu, ba ka ganin cewa su ma ɗaya ɓangaren da suka ce ba su yanke shawara ba, su kuma me za ka ce musu?
Su ɓangaren da suka ce ba su yanke shawara ba, su ma ba su yi laifi ba, amma aikin malami ne nuna alƙiblarsa cikin gaggawa saboda sauran mubiya su san inda suka dosa.
To Malam Salisu, mun gode madalla ga ɗaukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa ƙarfe 3:57 na yamma. To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otal da ofishoshi da ke babban birnin ƙasar Kenya, harin da ya yi sanadiyar jikatan mutane da ba a san adadinsu ba. Harin da aka kai a otal ɗin mai suna Dusit D2 Hotel na babban birnin Nairobi ya faru ne ranar Talatan nan da misalin ƙarfe 3:30 na rana. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji ƙarar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wani sabon ayarin bakin haure ya taso daga kasar Honduras, alama ce da ke ƙara nuna muhimmancin buƙatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana ayarin shiga Amurka. A yau Talata, William Barr, wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai naɗa a mukamin Attorney General, ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a kan Rasha a kan katsalandan ɗin siyasa.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.